بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi waɗanda suke tare a wannan masallaci da ke unguwar Dogarawa a sabon garin Zaria, ne muku sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan daren Laraba ne, daren 18 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekarar 1439, wanda ya daidai lissafin 3 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2018. Kamar yadda muka yi alƙawarin za mu haɗu a wannan masallaci da yi wa kanmu nasiha da wa'azi na addinin Musulunci. Allah cikin ikonsa ya ƙaddara cika wannan alƙawari. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Matashiyar da nake so na tattauna mana a kanta ita ce magana a kan sabubban gafarta zunubai, ma'ana asbabu takfiru dhunub, abubuwa da suke sanyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu. Duba zuwa ga cewa muna rayuwa ne a wani zamani wanda zunubai sun lullube mu a kullum, cikin gazawa muke da aikata abubuwan da suke ba daidai ba ta fuskar karanta ayyukan alkhairi da afkawa ayyuka na sharri, da yin ganganci da biyan ruɗin shaitan da sauran abubuwan da suke jawo aikata zunubai, sawa'un manya-manya ne ko manya ko ƙanana ne ko ƴan ƙanana. Allah Ubangiji ya gafarta mana waɗannan zunubai da muke ɗiba wa kanmu kullum. Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa da iyawarsa ya tanadar wa muminai wasu hanyoyi da zai yi amfani da su don ya rage musu nauyin waɗannan zunubai. Wato, akwai hanyoyin da mutane za su bi, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauƙaƙa musu nauyin zunuban. Na ga dacewar cewa mu tuna wa kanmu waɗannan hanyoyi, waɗannan ayyuka ko wasu daga cikinsu waɗanda za su taimake mu wajen rage nauyin zunuban da muke ɗauka. Abin da ake ce ma zunubi ko ma'asiya ko adzambu, adzamba a harshen Larabci shi ne wato duk abin da zai zama karkacewa daga abin da Allah ya ce a yi, da gangan ta fuskar rage yawan ayyukan alkhairi ko kuma afka ayyukan da suke nasawa. Akwai ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura mana na alkhairi wanda suke tun daga kan farillai da wajibobi da sunnoni da mustahabbai da kyautatawa da halayen kirki da sauran ayyukan da suke da falala a cikin addini ko rayuwa. Galibi mutane sukan gaza daga yin waɗannan ayyuka. Wannan nau'i ne na ɗaukan zunubi. Sannan ko kuma iyakoki waɗanda Allah ya sanya ya ce ka a tsallaka su. waɗanda suke da alaƙa da addini da rayuwa da mutunci da zamantakewar wanda suke da alaƙa da makomar mu a lahira waɗanda kuma muke kaiwa zuwa gare su wannan ma wajibi ne na sa malamai suka ce abubuwan da ke kawo sako abubuwan da suke kawo mutane su saba wa Allah gaba ɗaya sun tattaru ne akan ka'idoji guda ko kuma a magangara uku na farko akwai ta'alluqul qalb bi ghayrillah rayuwar zukatan dan adam da abin da ba Allah sawa'un wannan abu na shirka ne ko na sako ne ko wata sha'awar rayuwa ce ya zama dai zuciyar mutum zuciyar dan adam ta rataya da wani abu wanda ba Allah idan zuciyar dan adam ta rataya da Allah subhanahu wataala to ba zai aikata sako ba abu na biyu shine qa'atul quwwa al-ghadabiyya biyayya ga ƙarfin fushi biyayya ga fushi a duk sa'ar da mutum ya yi fushi to in ya biye ma wannan fushin zai yi aikata laifuka mabambanta abu na uku shine qa'atul quwwa ash-shahwaniyya biye ma abin nan ƙarfin sha'awa wancan na farko a ta'allu da gairin lahi shike kawo shirka wancan na biyu a qa'atul quwwa ghadabiyya shike kawo duk wani abu na zalunci tun daga kisa da zubar da jini da cin mutuncin mutum ta hanyar magana ko wani aiki fushi ne mutum zai yi sai ya nemi ya biya buƙatar fushinsa sai ya kai shi ga zaluntar udwa ya kai shi ga ta'addanci ga ɗan uwan shi da mata shi kuma wasu shawaniya ita ke kawo alfasha dangin zina da shan giya da luwaɗi da cin haram da makamantansu su kuma nan wata shahwaniya biye ma ƙarfin sha'awarka ta san more wa duniya akwai abubuwan da mutane suke ganin more wa duniya na ci ko na sha ko na alaƙar jinsi ko na holewa ko na gani ko na saurare waɗanda Allah ya haramta su Allah ya haramta su haramtawa ta kai tsaye to duk sanda mutum ya so ya mori irin wannan morewa abin da zai biyo baya shine ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda sannan za ka ga waɗannan abubuwan su ne Allah ya haɗa su a cikin faɗin shi cewa walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yazunun Allah ya ce daga cikin sukuhun mutanen kirki da ya lissafa a cikin alfurqa yake cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sune mutanen da ba sa kiran wani Allah a tare da Allah ma'ana ba sa yin shirka ba sa ta'allaka zuciyarsu da wani Allah abu na biyu da ba sa yi kuma shine wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq kuma ba sa kashe duk wani rai da Allah ya haramta a kashe sai inda gaskiya sai inda wani haƙƙi da shari'a ta ba da dama a sanadiyarsa a kashe rai sai Allah ya ce wala yazunun kuma sa'annan ba sa yin zina kaga an lissafa kwatanci na munanan laifuka da suke da alaƙa da waɗancan ƙa'ida wa kowanne ɗaya daga cikinsu a jere yana wakiltar dalili ɗaya daga cikin dalilai uku da suke kawo aukawa saɓar Allah da fita daga cikin ɗa'a Allah Ubangiji ya tsare sannan waɗannan guda uku ɗin to suna haɗe da junansu ne kamar yadda ka san ƴaƴan carbi ko ƴaƴan sarka ta yadda zare guda ɗaya yake haɗa su ma'ana a duk sa'ar da mutum ya halasta wa kanshi yin ɗaya daga cikin to wannan yana iya bayuwa zuwa ga magangara ya aikata kai wanda duk ya halasta wa kanshi yin shirka abubuwa da dama na sako wanda suka shafi sauran ƙa'idojin suna iya biyo bayan wannan shirka haka wanda ya halasta wa kanshi biye ma fushi to biye ma fushi nan na iya jashi zuwa ga abubuwa mabambanta haka dai haka dan haka sarƙaƙiya ce da take haɗe da junansu sannan malamai suka sake kasa zunubai ta fuskoki guda biyu a fuska ta farko ana cewa a kasa su min haisu muta'alliqatiha
ta fuskar abinda zulmi yake da alaka shi akwai zulmin da suke da alaka da ɗan adam ɗan uwanka akwai kuma wanda suke da alaka da Allah subhanahu wataala ma'ana akwai laifin da Allah kai mashi akwai laifin da kuma kai ma ɗan adam ne ɗan uwanka duk da yake wanda kai ma ɗan adam din nan fa shi ma yi ma Allah laifi amma Allah ya alakanta shi shari'a ta alakanta shi da ɗan adam saboda akwai haƙƙin ɗan adam da ku ciki to wannan laifin da za ka yi ma ɗan uwanka mutane ya fi matsala jama'a saboda shi yana cin tudu biyu ne ka yi wa Allah laifi kuma ka yi ma bayan Allah laifi Allah yana iya yafe rashi amma sai ya an san ma bayan shi haƙƙinsu da ka ci shi ne duk abin da zai haɗa da cin mutunci zubar da jini satar dukiyar wani aibata shi yin gulmarsa ta'addanci a kan rayuwarsa ko addininsa ko mutuncin shi duk wannan zai zama laifi ne da ka yi wa Allah laifi kuma ka yi wa wani bin adama laifi to ya fi matsala a sharaci ya fi matsala ma'ana sata kaga ɗaukar dukiyar wani ne sannan yi wa Allah laifi ne don Allah ya haramta ta to in za a kwatanta ta wannan fuskar da ita da misali mu ɗauka shan giya to sata ta fi shan giya matsala misali amma za ka ga an mamaki har sai mutum ya dinga albarkaci ya yi shi baya kaza ai shi dai baya shan giya misali alhalin kuma yana yin wani laifi wanda ya haɗa irin wannan turba guda biyu sannan aka sake kasa zunubai ta fuskar nauyin su zuwa ga kashi hudu akwai akbarul kaba'ir sannan akwai kaba'ir sannan akwai sagha'ir sannan akwai asgharus sagha'ir duk da yake kamar yadda malaman suke faɗa wannan kasawar ba wai tana nufin laifi kaza babu komai a zai a ci gaba da yi a'a tana nufin idan an kwatanta shi da ɗaya to girman shi ya kai wani yafi kamar yadda misali duk sata sunanta sata ne da wanda ya saci takalmi a kofar masallaci da wanda ya saci kwai a shago da wanda ya je fasa ɗaki ya saci kaya da dare da wanda ya tara hanya ya kwace duka sunansu barayi amma nauyin laifinsu ba ɗaya bane da haka shari'a ba ta hukunta su da hukunci ɗaya ba akwai wanda ta ce a kyale shi kawai akwai wanda ta ce ma a ɗauki abinci a bashi misali idan ya yi satar a lokacin da yake jin yunwa akwai wanda ta ce a yanke mishi hannu akwai wanda kuma ta ce za a iya kashe shi wanda ya je garin yin sata ya yi kisa ko ya tsorata mutane ko ya sa su cikin wani imuwa da ya shiga cikin muharaba ne to kaga duka amma sunan shi sata haka idan ka kalli misali zina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa li kulli ibn adama hadduhu min az-zina kowanne dan adam yana da rabon shi na zina la budda huwa laqi babu makawa dole sai ya kai ga wannan rabon yace zina hannu taba zina ido kallo zina kaza kaza wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibu karshe asalin zina wanda yake saduwa ba da aure ba to farjin mazinata ya gaggada haka ko kuma waɗanda Allah bai jarce su da wannan ba farjin su ya ƙaryata to kaga shari'a ta kira duk waɗannan abubuwan da suna zina amma kuma ta sanya haji a kan wata zina kenan ta ƙyale wata babu haji da haka wannan bai nufin waɗannan nau'o'in zinan da ba su da haji ba zina ba amma shari'a tana da adalcin ta da misali da take kallo da haka dan kaji an ce wani laifi sarra'ir ne ba yana nufin shi kenan ka je ka ci gaba da yi haka ni ma daga cikin abin da ke mai da karamin laifi babba akwai dimantar yin sa idan ka samu wani karamin laifi ka jarabtu da shi kana ta aikata shi to wannan yana iya mai da shi babban laifi yau da gobe Allah ya tsare da haka malamai da suke waɗannan kashe-kashe to akwai hanyoyin da ake gane laifi babban ko mafi girma shine ya zama waɗanda da ake ce musu akbarul kaba'ir sune guda bakwai da hadisin Bukhari da Muslim ya rasa. Daga cikin su akwai shirka wadda ita ce mafi girman zunubi da ake sa'awa Allah da ita Allah ka tsare. Daga cikin su akwai sa'awa iyaye wato da ya zama yana iyaye shi butulci da rashin arziki Allah ka tsare. Daga cikin su akwai zinadin akwai kuma shan giya akwai cin riba akwai kuma wato wasu waɗanda ba annaba za mu dukan su insha Allah. Waɗannan su ne akbarul kaba'ir, laifuka mafiya muni daga cikin laifuka, su ne masu dirmusa wanda yake yin su a cikin jahannama Allah ka tsare. Sannan akwai kuma wanda suke biye da su, su ne al-kaba'ir, waɗanda akwai ƙawaida amma da malamai suka ambata yadda ake gane su. Daga cikin ƙawaida ɗin shi ne ya zama an samu la'anta daga harshen shari'a, Qur'ani ko hadisi na Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da cewa Allah ya la'anci ne yin kaza. Wannan yana daga cikin alama akan cewa wannan laifi ne mai girma. Ko laifukan da suke da haddi na shari'a a nan duniya wanda za a ce wanda ya aikata kaza a yi mishi bulala kaza, ko a yanke mishi tara iri kaza, ko a yi mishi kisasi a biya ramuwa, wannan ma alama ce akan cewa laifin mai girma ne. Sannan abinda shari'a ta zo da cewa Allah ya yi baran-baran da mai yin kaza, kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi baran-baran ba ni ba mai yin kaza, ko laisa minna man fa'ala kaza, wanda bai aikata kaza ba shi a cikin mu, wannan ma alama ce akan cewa laifi ne mai girma irin wannan laifi. Ko kuma a yi mishi alƙawarin narko na azaba, cewa wanda ya aikata kaza to sakamakon shi wuta ne, ko sakamakon shi azaba mai raɗaɗi, ko sakamakon shi jahannama Allah ka tsare. Malamai suna amfani da ire-iren waɗannan ƙa'idoji don gane laifin da yake babba. Har ila yau daga cikin ƙa'idojin akwai laifin da shari'o'in annabawa suka haɗu a kan haramcinsa. Ba a taɓa samun wata shari'a ta annabawa da ta halatta kaza a matsayin shi na laifi ba. To wannan ma alama ce akan cewa wannan laifin babba ne. Ko kuma a samu abin da yake da haddi a nan duniya, ko aka ambaci cewa Allah ya yi fushi da mai yin sa, ko kuma aka ce an toshe ƙofar arziki ga wanda yake aikata. A taƙaice duk waɗannan zantuka malaman musulunci ne suka yi su don bayyana cewa ya ake gane laifuka masu girma. Daga cikin ƙa'idojin har ila yau shi kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗin cewa mu sani cewa dukkanin zunubai wato suna shiga tsakanin bayi ga Allah. Daga cikin tasirin zunubai shi ne suna sha makance bayi daga Allah, za su zama Allah ya nisanta da su, su ma su nisanta da Allah. Kamar yadda Allah yake faɗa cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, hakika zukatansu sun samu ƙaƙa sakamakon abin da suke aikata. Wanda ya daga cikin tasirin zunubai shi ne sanya datti a cikin zukata, kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud wanda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuciyar mumini tana da wani mai gadi da ake ce mishi ra'idul qalb, wata tsoka ce wadda duk sa'ad da mumini zai aikata wani sabo sai ji gabansa ya faɗi, sai ji tsoro. Amma idan ya riga ya yi azama da shi da shaitan sai su haɗa kai su rinjayi wannan tsoron, sai su je su aikata, sai zama har yana cikin aikata laifin yana ji tsoro. To wannan alama ne akan mumini ne shi. Amma a sa'ad da yake aikata laifin nan sai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullum idan ya aikata laifin sai a ɗiga wani baƙin tawada a jikin farar zuciyarsa, idan ya tuba sai a goge wannan baƙin, idan ko bai tuba ba kullum yana yin laifin ana ɗigawa, yana yin laifin ana ɗigawa, har sai zuciyar ta wayi gari ta zama baƙi ƙirin. idan ta zama baki kiran shine a lokacin zai zama yana aikata laifi baya jin tsoro baya jin kunya ba zai samu wani tsoro ba na aikata wani laifi ba zai dinga jin wal ismu ma hata fi nafsik zai dena jin wannan abin nan motsin a zuciyarsa to alamar ba shi da sauran imani kenan a zuciyarsa Allah ya tsare haka daga cikin abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa wanda yake nuni zuwa ga cewa barna da laifuka dalilai ne na taɗewar ɗan adam faɗin Allah da yake cewa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka Allah yake kama alƙarya idan ta cuci kanta domin dama duka laifin da mutane suke zalunci ne suna zalunta kansu domin Allah baya raguwa ko misƙala zarratin saboda tasirin zunuban sai dai su mutanen su ne za su ragu kamar yadda yake faɗa a cikin hadisin Qudsi cewa da mutanen duniya gabaki ɗayansu za su haɗu wajen biyayya Allah duka ba za su yi shirka ba ba za su yi saɓo ba su zama duka kamar zukatan mala'iku wajen biyayya Allah ba za su ƙara Allah da komai ba haka kuma da za su haɗu gabaki ɗaya a kan kafirci da ɓarna da saɓo su zama kamar zuciyar shaiɗan wajen ɓarna Allah a cikin wannan hadisi ya ce ba za su fitar da Allah da komai ba ma'ana amfanin aikin alkhairin da bawa yake yi yana komawa ne zuwa gare shi haka tasirin munin aikin da yake yi shi ma wannan yana komawa ne zuwa ga bawa Allah baya cin riba komai gaba da don haka zunubai har ila yau suna sanya Allah subhanahu wataala ya manta da bayi ya fita sha'aninsu shine ma'anan mantuwa a nan wajen kamar fadan Allah da yake cewa wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ma'ana Allah ya mantar da su kansu bayi masu sabo Allah ya kan mantar da su kansu shine a waye gari su zama ma ba sa tuna me suka zo yi a duniya ba sa tuna cewa Allah ya halicce su ne don yin bauta Allah ya halicce su ne kawai sai su ɗauka Allah ya halicce su ne kawai don sharholiya su dinga tunani irin na kafirai da Allah yake ba da labari a kansu yana cewa suna cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa lahum li dhalika min hayy za su dinga ganin kawai ai wannan rayuwa babu komai a cikinta za mu iya sharholiyanmu ne kawai sannan kuma kawai mu mutu mu shuɗe babu wani matsala irin wanda ya kai ga wannan matakin da za ga ya kai matuƙa wajen saɓo ne har ya manta da ya zo yi a duniyan ya manta cewa Allah ya halicce shi ne kamar yadda yake faɗi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci aljannu da mutane ba sai dan kadai su bauta Allah baya buƙatar komai a wurin mutane ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin Allah baya buƙatar wani arziki ko wata ciyarwa daga mutane su ne suke da buƙata zuwa ga Allah wallahu huwa al-ghaniy wa antumul fuqara Allah shike da wadata mu kuma duka bayi matalauta ne masu buƙata zuwa ga Allah subhanahu wataala da falalarsa da haka yawan zunubai yana sa mutum ya mance da me ya zo yi a duniya wanda kuma wannan shi zai haifar da ranar alkiyama sai Allah ya ba su shi Allah ya manta da su nasullaha fa nasiyakum sun manta da Allah sai Allah ya manta da su wannan shine malamai suke cewa al mushakala ba wai Allah zai manta da su da irin fuskar da su suka manta da Allah da mantuwa asali shine abu ya kubuce maka to su ba sun kubuce wa Allah bane a Allah ya fita sha'anin su shine ma'anan mantuwa shi yake ce ma a cikin ainihin balagul qur'ani mushakala kamar da Allah yake cewa wa makaru wa makarallah sun yi makirci sun kulla kullalliya amma shi Allah ba kullalliya yake kulla ba Allah ya warware kullalliyar su kamar da Allah yake cewa idan an muku ta'addanci ku yi ta'addanci fa in aqabtu fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wa man itada alaykum fa atadu alayhi bi misli ma atada alaykum duk wannan shine ake cewa al mushakala lafziya amfani da zance dan ya nuna irin abinda aka yi a wajen ba wai dan irin su dai ba wanda ya maka ta'addanci shine yazo ya auka maka da wani zalunci to kai ba za ka auka mai da haka da sunan Qur'ani yace fa'adu alaihi a sai an jimo alƙadi sai an dau mataki na bincike da shari'a sannan sai a zo a rama gurgurdan abin da yake kaga ba irin nashi bane amma sai Qur'ani ya kira shi da suna kuma ku musu ta'addanci fa'adu alaihi to haka wannan ma da yace nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah a duniya suna ta sharhule su sai Allah shi ma sai ku tabbatar shi Allah ya tsare dan haka ta kace zamu iya cewa babban laifi a wurin shari'a shine duk abin da Qur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana ko suka yi alƙawarin azaba akan shi ko aka yi la'anta ko aka ce Allah yana fushi da mai irin wannan laifin da ire-iren wannan sai kuma laifukan da ake ce ma to akwai hadisi da yazo wanda kamar yadda na ambata a gazu kadan wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi Ibn Abbas wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yana cewa istanibu as-sab'a al-mubiqat ku guje ma laifuka guda bakwai wanda suke dirmusa mutane cikin wato wuta daga cikin su ya ambaci shirka ya ambaci bokanci ya ambaci kasharai ya ambaci cin dukiyar maraya da kuma cin riba da guduwa ranar jihadi da kuma wato kazafi ga mata mumiyai waɗannan su ne bakwai ɗin da ya ambata a cikin wannan hadisi Ibn Abbas shi da ya rawaito wannan hadisi da ya zo sharhinsa sai yake cewa waɗannan zunuban fa sun fi kusa da 70 fiye da kusancinsu da bakwai amma waɗannan an ambaci waɗanda suka fi kowaɗanne matsala ne shi sa sai malamai suka kira su da suna akbarul kaba'ir mafi nauyi daga cikin zunuban su ne shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sihiri ko bokanci sannan kasharai sannan cin dukiyar maraya da cin riba da guduwa ranar yaƙi da ƙazafi ga mata mumirai waɗanda ba su ma san me ya zama kaga a cikin nan ma ba ambaci luwaɗi da sata da ƙarya da saɓa wa iyaye da zina da shan giya wanda kuma dukkan mu mun yarda cewa wannan duna ne laifuka da wasa da sallah da makamantansu kuma kaga duka ba ta cikin waɗannan bakwai da haka Imam Zahabi rahimahullah a cikin kitabul kaba'ir yake cewa sadaqa wallahi ibnu abbas ya faɗi gaskiya babu shakka akan cewa waɗannan laifuka sun fi kusa da 70 fiye da kusancin su da bakwai amma waɗannan guda bakwai din sune akbarul kaba'ir in yaso sauran waɗanda za a san cewa su ma suna da aka san cewa su ma suna da haji ko suna da inuwa a kansu ko Allah ya yi fushi da masu yin su irin sata irin shan giya irin zina irin luwaɗi irin saɓa wa iyaye wasa da sallah rashin karanta alƙur'ani da makamantansu waɗannan duk suna cikin kaba'ir su ne za ka su kaba'ir ne wanda suke biye da waɗancan ba su kai akbarul kaba'ir sai kuma laifukan da malamai suke ce musu as-sagha'ir wato ƙananan laifuka waɗanda suna da yawa ƙwarai da gaske waɗanda kuma kamar yadda muka ambata tun farko ana ce musu sagha'ir ne kawai in an kalle su bil muqarana an kwatanta su da waɗancan amma in ba dan kwatanci ba su ma kansu manyan laifuka waɗannan su ne wato laifukan da shari'a ta yi hani a kansu amma ba ta yi alaƙanta su da haji ba bata alaƙanta su da inuwa ba bata alaƙanta su da fushi na Allah amma dai ta yi hani a kansu kamar misali Qur'ani ya yi hani ƙarara game da kallon matar da ba ta kaba kullil mu'minina yaghuddu min absari maka ga ba a ce ga hukuncin wanda ya haka ko aka alaƙanta abin da fushi ba Qur'ani ya yi hani a kan ka dinga burin abin da Allah ya ba wa wala ta manno ma fa dallahu bihi ba'dakum ala ba'd inna sa'i nisa'i nasibun mimma kasab lidhalika nasibun mimma kasab wa lin nisa'i nasibun mimma kasab Allah ya hana ka dinga kallon abin da wani yayi, Allah ya ba wani, kai ta fatan ina ma kai kake da shi. Tamanni irin wannan. Shari'a ta hana cin abinci, mutum ya dinga cin abinci har ya kasa numfashi sai sama-sama. Haka amma duk wannan ba ce wanda yayi su ga haji da za a mishi a duniya ko kuma Allah ya yi fushi da shi kuma kamantar su. Irin wannan su ake ce masu azari, ƙananan zunubai. Amma kamar yadda muka ambata su ma idan ka yawaita yin su to suna iya zama manya. Ina fatan wannan mun gane wannan. Kamar yadda akwai abubuwan da shari'a ta hana waɗanda suke zama sabai, akwai kuma abubuwan da mutum zai yi a cikin ibada wanda su ma gazawa ne, wato rashin yin abun da kyau su ma suna cikin laifuka sabai. Kamar waiwaye a sallah, kamar sakin baki a azumi, kamar rashin saurarawa Qur'ani ana karanta shi da ire-irensu, wasa da zikiri da addu'o'i, rashin zuwa sallah sai an tayar, wanda yana cikin sagaya. Amma mutum da sharadin ba ka mai da shi al'ada ka ba. Waɗannan su ne daga cikin kashe-kashen da malamai suka yi na laifuka. Kamar da na ambata waɗannan ƙananan laifuka jama'a, akwai dalilai kamar guda biyar da ke iya mai da su manyan laifuka. Na farko shi ne al-israr wal-muwazara, dogewa a kan yin laifi. Kamar yadda aka samu daga wasu malaman salaf suna cewa la saghirata ma'al israr, babu wani ƙaramin laifi idan kullum kana yin shi. Ma'ana sau ɗaya ko sau biyu in ka makara sallah ba ka zo ba sai da ake tahiya, to ka yi laifi ƙarami. Amma ya zama kullum al'ada kake nan, baka fitowa sallah sai an yi nisa, to ya zama babban laifi a wurin. So ɗaya ko so biyu ba da sanin ka ba, sai ka kalli wata mata har kai mata kallon da bai ya saba wa shari'a, to ka yi laifi ƙarami. Amma ya zama kullum al'ada kake nan, za ka zauna a dandali kana ta kallon matan mutane, to ya zama babban laifi. Haka istisgharu dhanb, ka dinga kallon ai ba wani laifi bane, shi dan kawai na dan yi kaza, su wani ma da suke yin babban laifi kaza ba, shi ma wannan yana mai da shi babban laifi. Mutum ya dinga laifi yana ganin ai ba komai bane, ai wannan karami ne, ai ba babban bane. Sannan akwai kuma alfahari ko murnar laifi, kayi wani laifi ka dinga jin daɗi kana murna, kana jin daɗin cewa ka more, ka ci banza, ka yi zalunci ko ka yi abin nan giba gulbawal, ko ka tozarta shi, ko ka yi wani abin da yake ba daidai ba kuma sai ka dinga jin daɗi, ko har ka dinga alfahari kana bada labarin morewar da kai. Sai ai mun je ɗauka amarya, ka ga ‘yan mata kuwa kai yau ba an cashi, ka zo kana bada labari, to wannan ya mai da shi babban laifi ko da ƙarami ne. Sannan akwai bayyana laifin, yin shi a gaban mutane, ƙaramin laifi ne amma sai ka zo kana yin shi a gaban mutane, da sanin kana ganin wannan ai ba komai ba ne, wannan ma yana mai da shi babba, yana mai da shi babba. Kuma a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da Abu Dawud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahil, ci dukkan al'ummata Allah zai rufa musu asiri na al-qiyama, sai wanda yake bayyana laifi. Aka ce ya manzo Allah me ma'anar mujahil, yace wanda zai ji cikin dare yayi zulumin shi ba wanda ya gaishe, da safe ya zo ya bada labari ce ai je mu muka yi kaza, ko kuma yanzu a zamanance ba ma bada labari ne ba, zai zo ne ya rahoto akan Facebook ya sa hotunan saban Allah da suka yi ko saban Allah da wani yayi, yana daga cikin suwar ɗinsa, akan Twitter ko Facebook ko Instagram ya yaɗa labarin saban Allah da aka yi a ɓoye, wannan Allah ba zai yi ya taimaki shi don jimin Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah bai ilhamu shi asiri ba. Allah ya tsare. Dalili na gaba da ke mai da karamin laifi babba shine zama mutum shugaba ne a cikin al'umma. Jagora ne na mallanta ko siyasa ko shekaru ko wata harka ana ganin mutuncin sa. Sai ruwa yana aikata wani abun da laifi ne karami amma kuma shi yake aikata shi. Ko ya kawo wani sabon laifi wanda ba a san shi. Al-misali yanzu jama'a da gaskiya abubuwan da ƴan uwanmu da ake cewa ustazai muka garanta da shi shine kallon ƙwallo. Kallon ƙwallo Manchester City Arsenal wace ce? Sai ka ta gidan kallon ƙwallo zai ga ustazai ana ta musu da su. Wani ma an in sallah ta raka cikin sallah shi zai ba da sallah a gidan kallon ƙwallo. Kaga dai kallon ƙwallon nan ba kabira ba su. Laifi ne amma ba kabira ba su. To amma shi wannan bawan Allah mutumin kirki wanda da safen nan shi ya gama limanci a masallacin angonsu ko shi ke koya ma mata hadda ko shine malamin anguwar da yake bada fatawa ko sai a ji a ganshi shi ma dan Manchester ne shi yake musu. To yanzu wannan ya maida wannan laifin shi a wajen shi babban kuma gani wannan shi za ka ga annabawa da suke manyan mutane Allah ya ta musu abin nan ya ta kama su da kananan laifuka waɗanda abu sauran mutane falalace ma kalli annabi Yusuf abinda Allah ya kama shi da shi ne laifukan da Allah ya ambata game da shi a cikin Alƙur'ani abu wasu mutane falalace daga cikin su na farko da ya ce ma wa qala allazi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu shaytanu dhikra rabbi fa la bisa fi sidni bid'a tani an kulle shi a gidan yari an zo an ce an mai sharri an kulle shi da ya ba su fatawoyi sai ce da Allah an kaje ka tuna wa mai gidanka cewa wannan nan da aka kulle ba da haƙƙi ba yana nan a gidan yaron wannan laifi ne sai Allah ya ce fa an samu shaytanu zikra rabbi sai Allah ya horar da shi Allah bai bar wancan mutumin ya tuna wa mai gidan ba kwata kwata sai dai ƙarshe dai shekara 12 a gidan yaron kawai kuma ba yanzu kai ne a ce kana an kama ka ba duka haƙƙi ba sai ka ga wani zai fita daga station din sai ka ce da Allah in ya je wuri kaza ya gaya ma lawyer ka kana nan a nan waje yanzu wannan ya zama laifi bai zama laifi ba amma tunda shi annabin Allah ne laifi ne wannan haka wala kada hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi wannan yana daga cikin ma falala da manzo Allah ya bada labari cewa idan mutum wata mace ta neme shi da zina za ta hasabin wadama ne idan ya iya ki bayan gashi gata to wannan ya zama waje amma wannan da annabi Yusuf ya ana to shi a wurin shi wannan yanzu ma tunda shi annabin Allah ne yanzu wannan ba falala ba shi kuma gani da haka Allah ya bada labari qara wa laqad hammat bihi wa hamma biha dukkan wannan tafsiri da malamai suka yi haka ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na abasa wa tawalla yana kallon wasu manya ne da in sun musulunta za a samu ɗaukar musulunci amma Allah ya ce ba haka ba a wurin wasu mutane ba dai kuka bane ba amma a wurin annabawa saboda ɗaukar darajar su to Allah baya su su wani abu koyaye saboda su abun koyi to kaji to nan kwashi kai a matsayin ka na mutumin kirki ko dattijo ko wani wanda ake kallon shi da girma a unguwa to abun koyi wannan jaraba ta kallon ƙwallo sai ka je ka ga wani ma fa haddasa da kanshi fa a wajen shi yana Liverpool su kuma suna Arsenal haba jama'a wannan yana su suka zo neman auren yarka ko akwai saurayi kanwaka a ciki kuma kuna ta musu wani irin jaraba ne wannan ka kalla na kalla an zo kuma an zo na ana ta musu wannan yace gaskiya ne kala wannan yace ƙarya ne to kuma ana ganin ka babba wani gidan kallon kwallon ga suka tare da hadda mai anguwan anguwa a cikin kallon kwallon sai ga an ce a nan wajen zama mai anguwa ne ban mishi gaskiya to irin wannan ya maida shi babban laifi sannan daga cikin abin da ke maida karamin laifi ya zama babba shine taimaka mishi a tattalance ka zama kai wakilin laifin ne shine kamar ka kafa gidan kallon kwallo ko gidan aji irin na karo din ko ka kafa wata daba inda yake zuwa duk wani laifi ana yake zuwa aikata shi kai ne zaka dinga kawo ruwan sha da tsintsiyar da za a share a kafa wutarin ba ko dan an zauna ba a kuma yawa din su gulma da kare dai da cin zarafin mutane to irin wannan baiwa laifi recognition a mai tanaji ya zama yana da shi ma yana sakata ya wala ya mai da shi babban laifi ya mai da shi babban laifi malamai sun tsara abubuwa da dama da suke iya zama a wato asbabu da ke mai da kananan laifuka su zama manya waɗannan wasu ne daga cikin su kai wallahi ta'ala to a cikin alqur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da suka zo da dama waɗanda suke zama sanadiyar yafi wa bayi zunubai in aka ce takfiru zam abinda ake nufi shine a lullube zunubin naka kar a gan shi Allah ya suturce maka shi ba za a gan shi ba a duniya sannan a lahira ma ba za a gani ba Allah yana iya maka haka shi ne dama mutane sun kasu gida biyar dangane da ayyukan da suke aikatawa akwai annabawa waɗanda su ne salihan bayi na can sama wanda Allah ya tsare su daga laifuka ma'asumai ne gabaki ɗaya su bayan annabawa akwai salihai wanda su ne mutanen kirki masu nagarta waliyan Allah na gari sannan akwai na ƙasar su su ne masuru mutanen da Allah ya fa masa asiri waɗanda su ba salihai ne ɗari bisa ɗari ba suna yin ayyukan alkhairi kuma suna yin ayyukan banza khalaqu amalan salihan wa akhara sayya asalla Allahu an yatuba alayhi suna sallah suna azumi in samu kudi suna zakka suna aikin haji amma kuma suna yin laifi can suna takaitawa a can wani zai yin sallar wuturi sai gari ya waye wani zai yin asuba a cikin jami'i wani yana yin ha'inci a kasuwancin sa wani yana saba wa iyaye wani yana zalunta na ƙasa da shi a ofis wani yana wulaƙanta iyalansa wani yana kaza kowa yana da laifin da yake amma Allah ya rufa mai asiri mutane ba su yana yin wannan laifin ba to wannan shine mustu galibi a nan muke Allah ya karfa mana su to kuma idan Allah ya so a alkiyama to sai sake rufa mushi irin wannan asiri shine kamar da manzo Allah ya fara cikin hadisi Bukhari cewa babu wani daga cikin ku sai Allah zai magana da shi shi da shi laisa bainahuma tarjumanu ba tare da mai fassara ba Allah zai sa mutum a gaba gashi ce kai ne fi kaza rana kaza ga watan kaza lokaci kaza kai ne fi kaza ce gaskiya ne Allah nayi ce to kaje na yafi maka daga nan sai a sallamu wannan bawa da tafi aljanna Allah ya sa yafi maka to Allah ya rufa mai asiri kenan a duniya da lahira akwai wanda Allah yake mishi istidraj irin wannan mataki shine ya rufa mishi asiri a duniya amma kuma a lahira za a tona ne asiri shine wa wajadu ma amilu hadira zai ce ma bi hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha zai ce ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabi har wasu wanda suka san shi a duniya ta gan shi sai a wani ba kai ne kaza kamar mai wa'azi da za a ce ba kai ce mana madina kaza ba ce na kasance ina hana ku ne kuma ina yi to wannan shi kuma Allah ya mishi istidraji ne Allah ta tsare mu daga wannan zuka suna cikin mustur sannan akwai kuma na gaba da mustur shine fasiki shine mataki na hudu wato wanda aikin saban shi ya bayyana tun a nan duniya shi ma wannan idan Allah ya so Allah yana iya gafarta mai zunuban shi ko dai ta ceto wanda zai baiwa annabawa da salihan bayi da ayyuka nagari da iyaye da ƴaƴa da shahidai da waliyai da sauran waɗanda Allah zai ba su ceto a cece shi ko kuma Allah ya mishi uquba gwargwadon zunuban shi tukunna sannan sai Allah ya fitar da shi daga wuta ya Allah ka tsare mu daga to mataki na ƙarshe a cikin jerin girman mutane shine kafirai waɗanda matukar sun mutu suna wannan kafirsu tun daga nan duniya Allah ya ce a musu bishara da gidan wuta kamar yadda Bukhari Muslim ya rawaito a cikin hadisi daga sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya fara masa yadda manzo Allah yake ce mishi duk inda ka wuce ta kabarin kafiri to ka mishi bishara da wuta kisa yana daga cikin rashin sanin mutuncin addini da rashin sanin imar tauhidi ka ji wai wani kafiri ya mutu wai musulmai suna cewa wannan kafirin ya kamata Allah ya rangwanta mai har a dinga musu saboda wai ya kawo ci gaba a duniya wannan rashin sanin darajar tauhidi ne jama'a rashin sanin darajar tauhidi idan da akwai wasu kafirai da Allah zai iya musu falala irin wannan tuga ba na yanzu bane da sai akwai ma kan kafiran farko waɗanda suka ci maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kafirai irin su Abu Talib irin su Mut'im dan Adi wanda manzo Allah yake cewa da san da ya kama kafirai a Badar yake cewa da Mut'im dan Adi na da Mut'im dan eh baban Zubair dan Mut'im ce da Mut'im na nan in ya nemi na ba ku na bashi fansar ku zan bashi ba tare da an shiko sisi amma kafiri haka aka ba manzo Allah labarin wani mutum cewa wannan mutum ne mai kyauta da aikin alkhairi kullun gidan shi abinci baya karewa ana bai wa matalakawa da matafiya da mabukata ana ba su abinci tukunya ba a sauke shi a gidan shi sai Aisha take cewa ya manzo yanzu wani ya mutu ba a fara musulunci nan ba ko wannan aikin zai amfane shi sai manzo Allah ya ce ai innahu lam yaqul yawman allahumma istaghfir yace da rana daya mutumin da bai taba cewa allahumma ighfirli allah ka gafarta min zunubi bai taba tubawa da ka babu wani kafiri duk abin da ya kai mai yana yi a duniya zai ci moriyar wannan a lahira allah ya bashi abin da ya kamata ya bashi a duniya allah bai zalunce shi ba daga cikin abin da allah ya bashi shine har ma ka ji labarin shi falalar da allah ya bashi shine shahara daga cikin haka shahara a ce shine ya kirkiro kaza da an ji labarin shi a duniya shekara dubu nan gaba za a dinga ambatan wane wane da ya rayu tsakanin shekara da kaza zuwa kaza shi ya kera na'ura kaza mutumin gari kaza ne ga irin falalar da yake da ita to wannan ya daga cikin sakamakon shi shahara a duniya na daga cikin sakamakon shi shine ya samu kuɗi ya tara kuɗi a duniyar nan idan ka kalla wanda yake ce ma abin nan millionaires na duniya galibin su kafirai su ne akan gaba su Bill Gates su Mark Zuckerberg nan da makamantan su wannan ba bakakin kafirai bane yahudawa amma ba wanda ya kai su kuɗi a duniya an ce su bakwai kawai a duniya su bakwai suna rike da fiye da rabin kuɗin duniya duka kuɗin da mutane suke da shi a duniya su bakwai suke da 50% din shi yana daga cikin falalar da Allah ya musu su samu wannan ɗaukaka a duniya daga cikin falalar da Allah ya ce zai musu ya biya su haƙƙin alherin da suka yi a duniya shine sadi a duniya za ka ba sa mutuwa ne za ka mutu ya shekara 80 90 wani ma har ya haura 100 to duk yana ta cinye arzikin alherin da yayi ina fata mun gane wannan amma magana wai Allah ya bashi aljanna a Allah bai tarbi aljanna dan ya ba kafiri ba Allah ya tarbi ta ne dan mu'minai ko bai kamata a ce musulmi yana kokwanta haka ko yana ganin zai canza wa Allah dokar da Allah ya bayar cewa ya kamata ina ma ai ya kamata a duba ko wani shedanin kaburi da mutu kwanakin baya wani masanin kimiyyar science ta physics ko hokin take ko waye da mutane suka dinga surutu a kai wai ya kamata a ce ya samu aljanna saboda wai ayyukan da yayi na kimiyya wannan rashin tauhidi ne gaskiya rashin hankali ne a cikin addini Allah ya gafarta mu har da mutane suna ta surutu a waɗannan kafafe da yake cewa social media saboda sun awaye gari kowa ya zama malami kowa yana da platform da yake bada fatawa ko ya bada darasi to dan haka su kafirai ba su da rabo a lahira Allah ka tsare mu dan haka shi sa Allah yake faɗa cewa wala tamutunna illa wa antum muslimin duk yadda za a kada a raya kar ka sake ka mutu sai kana musulmi in ka mutu kana musulmi to komai zai zo da sauki amma wanda duk ya bar duniyar nan yana kafiri to al'amari ya lalace mishi al'amari ya riga ya lalace mishi saboda Allah ya alƙawarin ba zai gafarta wa shirka Allah ya tsare to bayan da muka ji wannan shimfiɗa game da abin da ya shafi zunubai dama asalin darasin shi ne wato abubuwan da ke sa a gafarta zunubai muka ce gafarta wannan nufin a lulluɓe zunubi shi ne ma'anar takfir dan asalin al-kufru shi ne a tarbiya lulluɓe abu ba a gaishe sannan kuma Allah subhanahu wataala ba zai kama ka da laifin shi kai laifin amma Allah ba zai kama ka daga ciki akwai za mu fara lissafo waɗanda suke cin alqur'ani ne idan lokaci kuma ya bari mu tafi zuwa kuma waɗanda suke cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga cikin su na farko akwai watin al-iman wal amal salih imani da aiki na gari yana kafirtawa mutane zunuban su yana sa Allah ubangiji ya kauda kai game da zunuban bayi kamar da Allah yake cewa allazina amanu wa amilus salihati la nukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin ankabut kenan ko allazina amanu lalle wanda suka yi imani wa amilus salihat suka yi ayyuka nagari lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi za mu share musu munanan ayyukansu sai da Allah ya kawo tawkidi har guda lamun kasam da kuma ainihin nurut tawkidi saqila lanukaffiranna kaman kace wallahi lalle sai mun share musu zunubansu sannan kuma wallajiyallahu ahsana ma kanu ya'mal ahsana alladhi kanu ya'mal sai kuma mun saka musu da abu mafi alkhairi fiye da waɗanda fiye da aikin da suka aikata dan aikin da suka aikata dan kankane abinda Allah zai bayar na aljanna babu wanda yake sami ta da yawan aikin sa babu aka ce har kai manzo Allah yace har ni sai dai Allah ya lalube ni da gafara babu wanda yake a duniyar nan yayi aikin da zai cancanci aljanna dan ka kalla simple arithmetic muqaddara ka shekara 60 a duniya kana aikin alkhairi to in za a baka sakamako irin wannan keke da keke shine a saka ka aljanna shekara 60 daga nan kuma a fita daga cikin ta babu ko simple arithmetic da haka ya kamata ya zama to balas na shekaru 60 din nan wataƙila sai da ka shekara 15 baka balaga ba sannan bayan ka balaga kuma a irin ƙasashen mu kafin ka dawo cikin hayyacinka sai an ƙara wasu 15 din ana ta shirme ana ta hauka kafin wani sanadi ya saka tuba to kaga da duk a rage tsawon shekarun da zaka yi aljanna sannan kuma aikin da kake yi a sa'an da ka tuba din ai ba kamar aikin agogo bane tufo samu sallah ce wata kila a wuni guda an hada gaba ɗaya sallolin da kai ba su shi na awa ɗaya da rabi ba daga asuba zuwa isha sauran kuma ba duk duniya kuma kake nema to da sai a ce kowace rana a shiga da kai aljanna ta awa ɗaya da rabi sai a fito da kai goma sai a sake fitar da kai kaga simple arithmetic ma zai gaya maka cewa ba ka yi aikin da zaka samu aljanna dan aiki ba Allah ne kawai zai ihsani zai kyautai ya ba ka ya ƙara maka ya ƙara maka dalili na biyu da ke sa Allah ya gafarta wa mutane zunubansu akwai as-sabr haƙuri kamar da Allah yake cewa illal ladina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah yace sai dai waɗanda suka yi haƙuri wa amilu salihat sannan suka yi aiki na gari mu lura cewa ana yawan ambatan aiki na gari a cikin kusan dukkan waɗannan wurare to menene as-sabr haƙuri shine as-sabr ala ta'a mutum ya haƙuri wajen biyayya was-sabr ala al-ma'siya ya kuma yi haƙuri wajen barin sabo was-sabr ala al-bala' sannan ya haƙuri akan jarabawar rayuwa wannan abubuwan guda uku sai ka haɗa su sannan ka shiga mai haƙuri na farko shine haƙura da wajen biyayya Allah din saboda a wajen biyayya Allah akwai hujbatul jannatu bil makarim akwai abubuwan wahala tashi da asuba a zo masallaci ana sanyi ko ana duhu ko ana tsoro a yayin da mutane suke ta bacci barin cin abinci da barin shan abin sha tsawon wuni da sunan azumi ɗaukan abin da ka sha wahala ka samu ka tara ka bayar ka ce zakka ka ɗebi kuɗi masu yawa ka biya kuɗin aikin haji yanzu a ce wajen miliyan ɗaya da rabi wanda ya ishi ka canza fatanin gidanka ka sake wata sabuwa amarya ko ka canza mota sai ka shigo gari amma sai ka ɗiba kai ka je ka biya kuɗin aikin haji za ka ga akwai wahala irin wannan ka ɗauka kai sadaka har a dinga ganin kamar wani ba bai san ciwon kai shi ba wato duk wani aiki da za ka yi na alheri sai ka yi haƙuri tukuna za ka yi shi sannan kuma kana yi din wani ma zai ce ai riya kake riya ne kamar ya shiga zuciyarka yana so ya fusata ka sannan shedan yana zuwa yana so ya ziga ka kaga da sai kai hakuri da wani as-sabr ala ta sannan was-sabr ala al-ma'siya hakuri daga barin sako wanda zuciya da shedan da yayin sakon da ake yi ma yana so ya ja mutane zuwa gare shi sannan as-sabr ala al-bala sai kai hakuri kuma akan jarabawar rayuwa da zaka shiga cikin ta tsoro da kunci da talauci da makamantansu kamar da Allah yake faɗa cewa abin nan Allah zai jarabci mutane da shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was thamarat mubashshir sabir Allah zai jarabce ku da tsoro da yunwa da talauci a cikin rayuwa da kiwon ku da noman ku da sauransu Allah ya ce ai bishara ga masu haƙuri haka daga cikin asba na uku wanda suke sa Allah ya gafarta zunubai akwai al-iman wa taqwa tsoron Allah ci gaba da jin tsoron Allah da takatsantsan da Allah yake cewa wala anna ahlul kitabi amanu wa taqaw la kaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im da a ce yahudu da nasara za su ji tsoron Allah su imani su ta kawa Allah yake la kaffarna anhum sayyi'atihim da sai mun gafarta musu gaba ɗaya zulubansu kuma zulubar nasu kuma yin zulubai a cikin zulubansu akwai kashe annabawa sun kashe annabawa sun yi wa Allah ƙarya sun ce Allah yana da ɗa sun yi wa Allah ƙarya sun ce Allah marwaci ne sun yi wa Allah ƙarya sun ce su ƴaƴan Allah ne ƙarya iri daban-daban sun saba alƙawarin da Allah ya yi da su cewa idan na aiko manzona na ƙarshe za ku imani da shi sun saba wa duk waɗannan munanan zunuban amma Allah ya ce da za su imani da su tsoron Allah da Allah zai gaba saboda Allah al-muhsin Allah al-ghaffar haka nan har ila yau akwai faɗin Allah wato akwai da gaskiya abin da ke sa a gafarta wa mutum zunuban shi akwai at-taqwa kamila cikakken tsoron Allah jin tsoron Allah kai su kai ba saboda faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-'azim ya kun da kai imani da ku tsoron Allah subhanahu wata'ala da Allah sai ya gafarta muku zunuban zai sa muku yaj'al lakum furqana zai kawo muku mafita zai muku bayani dalla dalla ne da za ku fita daga matsalolin rayuwarku sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muku zunubanku Allah ma'abucin falala ne mai girma wannan shine dalili na hudu kenan dalili na biyar ko kuma sababi na biyar daga cikin asbab din shine ikhfa'u sadaqa idan mutum zai sadaka ko zai bada wani sadaka ga matalauta kuma bukata ya boye kai ya bari a gani Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir idan zaka bada sadaka in ka bada ta a bayyane Allah ya ce tayi ma zalla da ita amma da zaka koyi idan ka bayar da ita ba tare da kowa ya gani ba Allah ya ce don kai haka to zai gafarta muku zunubanku kuma ya ba ku falala ne girma shi ne ba a cikin hadisin muslim cewa har ya zama hannun hagunka bai san abin da hannun dama ke bayarwa ba a wajen za ka ba mutane sadaka sai ka sa ruwa an kafa kyamara an ɗauki hotunan su sannan sai a yi hostin kuma cewa ga wani honorable wani yana sharabar karka wannan akwai matsala wannan sunan shi kafin na fara mun gani in za ka ba su ka ba su dan Allah kake ba su to Allah ya gani Allah ya gani ba sai ka bayyana ba malaman farko mutanen farko daga cikin salaf in za su ba da sadaka ba sa kawo wa sai tsakar dare idan ka san farawo na zuwa tsakar dare haka suke zuwa tsakar dare sai su aje maka abin da za su baka dan a kofar gidanka su kwankwasa kofa da sun ji ana kawo sai su ruga rubu ka a gani Allah su bari a gani ba akwai wani daga cikin jinin magana ta Islam shine Zainul Abidin rahimahullah san da yake raye kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari al Imam Ibn Sadiq a cikin Tabaqat da Imam Zahabi a cikin Sirah al-Nubala da kuma a cikin littafin ansabu al-ishraq cewa ana zargin shi da ruwa ba a taba ganin ya sadaka ana zargin shi da ruwa sai ran da ya rasu sai aka samu gida sama da 100 a Madina shi shi yake ci da su mai cewa fara rakuwa da ta tunda ba a gaina bayarwa ba mutane a irin zargi irin nasu suna zargin shi da cewa marwaci amma sai da ya rasu waɗannan mutanen gidajen su tafi suna kuka cewa wai mai ba su ya mutu wanda Allah ya aje yana ba su ya mutu sannan aka gane ashe shi yake ci da su gaba ɗaya cikin dukiyarsa amma ba a taɓa sani tsawon shekaru da ta ayyukan alkhairi ayyukan ta'a daga cikin alamar don Allah kake inda wanda yake tsakaninka da Allah ne shi ne ka daina kokarin yayata su yayata cewa kana akwai Abu Usman an-Nahdi kamar da ba su tarihi ya shekara 40 yana azumi irin na Annabi Dawuda amma har matan gidan shi ba su sani zaka kullun da safe in zai fita kele ne inda shi kasuwa za a sa mishi abincin karyawar shi kuma yanzu a ce a kula kenan ku ya fita da shi to idan ranar azumi ne in yaje sai sadaka da shi a hannu kuma baya dawo gidan sai sallar isha a kasuwa kun wai yawo ne ce kai ai azumin nan ya ba da wahala yau sai kuma fa mishi abincin shi sai ci matan gidan shi ba ta ne sai abokin shi da suke zama a rufa daya suke aikin tela shine ba da labarin cewa ai shekara 40 da muke rubana kullum yana azumi yau ya sha gobe yau tunda Allah yake wa kaga da Allah ya niyyar bayyanawa an ji labarin amma dai shi bai zina ya ta amma yanzu mutum ya azumi litinin ya muta da ciki duk anguwa sai ya ji labarin yana azumi ta wani matu duniya sai ya yi selfie ya ce ga wannan muna guda baki a gidan madarar Allah ya taka wani rubutu a daidai gashi ne ya shiga wani rubutu Allah ya kare shi dan ne yake ya mutu ne wannan da ba shi dan ne ba shi sai mun ba hankali shi a daga cikin dalilan da suke sa Allah ya gafarta wa musulmi zunuban su akwai mahabbatullah wa ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaunar Allah da biyayyar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda fadan Allah da yake cewa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kace da su cikin Ali Imran ne ko in dai daga kane kuna san Allah to ku bi ni ku bi ni annabi Muhammad kenan salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi in kuka haka yaghfir lakum yuhibbukumullah sai Allah shi ma ya kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai Allah ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim abu na bakwai daga cikin sabubba da Qur'ani ya ambata waɗanda suke sanyawa a gafarta wa musulmi zunubin shi akwai ijtinabul kaba'ir guje ma manyan laifuka sune irin waɗannan da aka ambata shirka tsafi cin riba cin haram ƙarya cin amana saba wa iyaye ƙauracewa alqur'ani wasa da sallah ga sunan da yawa idan mutum ya guje musu baya yi amma kuma sai ya waye gari dan adalci da ruɗin shaitan da ruɗin zuciyarsa lokaci bayan lokaci yana aikata wasu ƙananan zunubai wanda wannan mutum baya kuɓuta daga gare su in dai ba shi ma'asumi bane annabawa da mala'iku su ne kaɗai suke iya kuɓuta daga wannan to Allah subhanahu wataala cikin rahamarsa da falalarsa sai ya gafarta maka ƙanana saboda faɗin shi da ya ce in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima cikin sura an-nisa'i kenan Allah yake cewa da za ku guje ma kaba'ira ma tunhauna anhu waɗannan manyan laifukan da aka hane ku aikata su idan kuka guje musu to abinda Allah zai muku shine Allah subhanahu wata'ala zai gafarta muku zunuban nukaffiru ankum sayyi'atikum mu Allah yace za mu gafarta muku zunubanku wa nudkhilukum mudkhalan karima ko mu shigar da ku wani wurin shiga mai girma shine aljanna Allah ta saba shi sannan al-istighfar min az-zunub ita ma tana sa a gafarta muku zunubi shine Allah yake cewa walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم عدل العامل. Allah ya ce waɗannan da suke aikata fahisha, haka ce alfahisha shine abun Allah wadare, abun da duk in aka ji ka aikata shi za a ce Allah wadare shine alfahisha, wanda wato ko da a mataki na mutuntaka ta dan adam ba abu ne mai kyau ba. Shine irin shan giya, so mutum ya sha giya har yana tambele yana marisa, wannan ko a jahiliyyar Larabawa mutane da suka san mutuncin kansu ba sa yi ba. Hadisi ya tabbata akan haka, kuma da kisa din Abubakar aka tambaye shi yasa baka shan giya tun a jahiliya, yace saboda tana zubar da mutunci, ba shi ba an samu mutane da dama a jahiliya waɗanda ba su shan giya. Har yanzu zaka ga mutum wani ma ba musulmi ba ne, wani ma bai san addini ba amma bai shan giya saboda ba abin mutunci ba ce. Haka zina, haka misali mu ɗauka shan wiwi, haka ƙarya, duk abu ne wanda idan an kana yin shi za a ga abu ne ba na mutunci ba ko. Shi ake ce mashi alfahisha, abun Allah wadare, abun kyama. Wato shi a cikin zunubi yana da ƙarin cewa mutuntaka ma ta ɗan adam tana kyamarsa, wanda idan sun aikata alfahisha aw zalamu anfusahum, ko suka zalunci kansu, kamar yadda muka ambata duk wani zunubi da mutum ke aikatawa wanda zalunta kansa yake. Wato mutum ya zalunci a nan shi ne mutum ya takaita wajen yin wajibobi, ya ki cika ayyukan da Allah ya ɗora masa. Zakarullah, sai suka tuna Allah, fastaghfiru li dhunubi, sai su nemi Allah ya gafarta musu zunubansu. Man yaghfiru dhunuba illa Allah, waye dama ya isa ya gafarta maka zunubanka ba Allah ba, babu wani shehin da zai iya gafarta maka, ko mun dare da shi da falalarsa bai isa ba, Allah ne kawai zai iya gafarta maka. Walam yusiru ala ma fa'al, kuma ba sa dogewa su ci gaba da aikata wannan aikin, wa hum ya'lamun, alalan suna san. Shi ne Ibnul Qayyim ya fara a cikin littafin Adda'u wa Dawa'u cewa akwai zunubin da mumini idan ya yi shi, shaitan ma da ya ziga ka kai zunubin sai ya yi nadama, yadda kai mumini da ƙwarai, saboda idan ka dawo cikin hanyar shirka za ka yi nadama, ka ji haushin kanka, shi kenan daga nan kuma gaba ɗaya sai ka shiga damu, sai kai ta aikata ayyukan alkhairi da fatan Allah ya gafarta maka wancan zunubin, kai ta tuba, kai ta istighfari, sai shaitan ya nadama, da ma ya sani kawai baka ka dinga yin ƙananan ka ci gaba da shi. Yanzu da kai wannan ƙwaya ɗaya mai girma ka daina yi gaba ɗaya, to sai ya nadama. To shi ne irin wannan siffa ta ta mumini, wanda walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, suna cikin hayyacinsu ba su sake aikata wannan zunubin ba. Daga nan shi kenan sai Allah ya yi cewa ulaika jaza'u maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amil. Wadannan su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su gafara da aljannai waɗanda ƙwararru ke gudana a ƙasar su su tabbata a ciki, madalla da aiki da ladan masu irin wannan kyakkyawan aiki Allah ta samu a cikin su. Dan haka istighfari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fata yin istighfari, hadisi sun zo cewa yakan yi mafi karanci a rana 70 ko mafi yawa 100, ko kuma hadisai suka zo kan cewa 70 da safe 70 da maraice. Da haka musulmi ya doge an suna ka doge akan lalle ka dinga istighfari akan zunubanka ko kana da su ko ba ka da su. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gafarta mishi gaba daya, ya ga cewa Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk waya ji kasrata mustaqima. Amma duk da haka yana waɗannan istighfari, baya fasawa kullum bayan sallar asuba istighfari a ƙalla kafa 70 ko ɗaya, sannan kafin sallar magriba tsakanin la'asar da magriba nan ma yakan maimaita 100 ko 70, wannan banda sauran wurare da yake na cikin addu'o'in shi a sallah da makamantan su. Da haka kar musulmi ya take bakin shi ya mufanta daga neman gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na tara daga cikin jerin ire-iren waɗannan asabuba da Allah yake gafarta zunubai ta hanyar su, akwai at-tawbatun nasuh, tuba. Tuba wani abu ne ƙari akan istighfari. Istighfari shine furtawa kawai da baka, ita kuma tuba shine furtawa da baka ɗin tare da kuma ƙudircewa da ɗaukan alwashin na daina yin zunubi kaza kwata-kwata, wanda wannan kamar yadda Ibn Taymiyyah yake fara a cikin majmu'a cikin littafin shi na minhajus sunna inda ta tauna akan irin waɗannan dalilai da ya kawo na gafarta zunubai yayi bayani mai tsawo akan tuba inda yake faɗan cewa ai at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba wanda ke tuba daga zunubi to kaman bai da zunubi yace kuma wat-taubatu maqbula min jami'id dhunub Allah yana karɓan tuba akan duk wani zunubi al-kufr wal-fusuq wal-isyan kafirci da fasikanci da saban Allah duka Allah yana karba kuma da Allah yake cewa qul lil ladina kafaru in tantahu yughfar lakum ma asra dan kafirai ne Allah ya ba su wannan alƙawari kace da kafirai in tantahu da za ku tuba ku daina yughfar lakum ma asra haka Allah yake cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakka fa ikhwanukum fid din da za su tuba su bar kafirci sai da sallah su ba da zakka sun zama ƴan uwa addini Allah ya sake cewa da kada kafara ladina qalu inna allaha thalith thalatha kuma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna liyamassana alladina kafaru minhum adhabun alim sai Allah ya ce afala yatubuna ila allah wa yastaghfiruna ba za su tuba ba bayan da Allah ya lissafa wannan mugayen laifukan da suka yi ba Allah ya ce hakika waɗanda suka ce Allah ɗaya uku ne kafirai babu Allah sai ƙwaya ɗaya din Allah ya ce kuma wallahi idan ba ka daina ba sai azaba ta shafi kafirin cikinsu duk da haka Allah ya ce afala yatubuna ila Allahi wastaghfiruna yumi zai hana su tuba zuwa ga Allah su nemi Allah ya gafarta musu kafirai fa kenan jama'a to yana kuma ga musulmai kaga abin nan sai ya fi sauki kaga Allah yake cewa wa man taba wa amana wa amila salihan aulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat daga cikin falalar tuba kenan idan mutum ya tuba ya koma cikin hayyacin sa ya imani da Allah ya aikata aiki nagari Allah ya ce waɗannan munanan ayyuka sai a convert su sai a juya su zuwa ayyukan alkhairi a ba mutum ladan su kamar aikin alkhairi wani yana daga cikin falalar da Allah yake wa bawa mumin wanda ya yarda Allah da ba ku kallo wannan ayoyi da kyau fadan Allah illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ya ce wallahu wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ka samu shi cikin gafarar ta da rahama ma'ana ayyukan da suke wanda suke da sako ne kuka ne sai Allah ya ce a juya su zuwa ayyukan lada kuma a ba su lada a saboda falalar tubar da suke sababi na goma shine al'afu wasaf mutum ya kasance yana yafe ma ɗan uwan shi bil adaba laifukan da suka mishi sai Allah ya ji daɗi sai Allah ya yafe mishi saboda Allah yana daga cikin sunayen shi kamar da muka ambata al-muhsin kuma Allah yana son masu ihsani kamar yadda Allah yake da cikin sunan shi akwai al-jamil kuma yana son al-jama'a kamar yadda yake daga cikin sunayen Allah al-ali kuma yana son al-ulama ina fata mun gane wannan to dan haka idan mutum dan uwan ka yi maka laifi to sai ka kauda kai ka gafarta mishi ka yafe mishi kuma Allah ya ji daɗin wannan aikin da kai ma bayan shi na kyautatawa kai ba sai maka irin wannan kyautatawa shine Allah yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wannan aya ta da sababi da ta sauka wanda Bukhari ya rawaito shi game da kissar Nana Aisha radiyallahu anha da kazafin da wasu munafikai suka yi mata sai aka samu wasu daga cikin kuma wawayen musulmai kamar da Allah dama yake cewa fikum sama'una la a cikin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala idan munafikai suka fita a cikin lullu ba su kara muku komai ba sai tadewa yabguna kum fitna za su dinga kawo muku fitina da gashin gashina sai Allah a cikin da Allah yake cewa fikum sama'una la akwai wanda kuma da an faɗa za su kama akwai masu karamin tunani akwai wawaye akwai masu musu zatan alheri akwai wanda ba su fahimci menene ba za su kama wannan zancen na marafukai ya musu tsaka a zuciyarsu da sai aka samu wasu cikin musulmai sai suka biya wannan maganar banza da munafikai suka yada kan Aisha radiyallahu anha. To Allah ya zo saukar da bara'ata cikin sautin nuri fadin Allah innal ladina ja'u bil kufri bil ifki usbatun minkum la ta'tabuhu sharran lakum hazuwa kashin ayoyi guda goma. Wannan wani karatu ne mai zaman kanshi. To a cikin waɗanda suka biye wa wannan zancen banza akwai wani yaro mai suna Misbah wanda sayyidina Abubakar shike daukar tsawon rayuwar shi gaba daya dan uwansa ne da jini. Sai na Abubakar ya fuka ta yace yanzu kai wani da kai za a haka baki a ma ya ta wannan mugun kyar na rantsi da Allah zan kara maka komai ba a duniya. Shi ne sai Allah ya kwabi sayyidina Abubakar yace kada mutanen kirki da falala da wadata a cikin su dinga rantsuwa ya atani ya dinga kana da falala ka rantsa da Allah cewa ba za ka baiwa wani makusanci ko talaka ko wani almajiri ba. Waliya ku dinga yin afuwa, waliya ku dinga kauda kai in kana babba a cikin mutane sawa'un shugaba ne kai ko liman ne kai ko attajiri ko dan kasuwa ko wani shugaban al'umma dole na kasa da kai za su dinga maka abinda ba daidai ba, za su dinga saba maka wani ma daidai za su dinga tsokana ka ko da mata ne da yara a gida za su dinga yin abinda sai ka ji haushi to kar ka ji haushi sai ka kauda kai sai ka gani kai kamar baka gani ba. A cuce ka kai kamar baka san cuce ka ba a matsayin ka na oga a sana'a ko kasuwa ko gareji ko office in ka yi aiki sai an kara maka farashi kar ka damu. Waliyafu waliyasa haka Allah ya ce. Sai Allah ya ce ala yuhibbuna an yaghfira Allah su annan ba ka fata Allah ya gafarta musu ne. Sai Abubakar ya ce bala mushin gaskiya ne ya Allah muna son ka gafarta ma da haka na janye wannan magana. Sai Abubakar ya kafara rantsuwar shi kuma ya ci gaba da kula da wannan bawa. To kalla ka gani kaddara yanzu ake kai ne wani wanda yake karkashin mulkin ka maraya ko dan riko ko yaron kasuwar ka ko ofishin ka sai ma aka irin wannan sharri aka hada kai da shi aka yi maka sharri aka ya kowa ya ji labarin shi kuma da ka gane. Amma saboda wannan ayat sai ka ce ba ku kuma muna ba Allah ne muna fata ya fi mana shaitan zai maka kai wani kallu kuma irin sayyidina Abubakar wanda me yake ne ma yana da gaskiya wanda Allah ya saba shara a jannah kuma da haka yace gaskiya ne muna so Allah ya gafarta mu. Sahabbai da aka musu bishara aljanna din nan ba wata shin take ne suka ce shikenan mun samu certificate ai mun gama. Kamar yadda mun yanzu misali duk wanda yake wani karatu in za a jarabawa ai zai nazari ko amma in yake jarabawa ko ya rushe wannan nazari ko har ka shi kawai zai ka aka zo jarabawa sai ka ji kamar an sake ka a gidan yaji cewa yau bacci za ka yi hani'an mari'a. To su ba su zauna suka yi zama kawai suka ce to shikenan an mana alƙawarin aljanna bari mu daina ayyuka a kai. Sai na Abubakar ba aka mishi wannan yake to shikenan ba kowai. To idan ana maka haka kana haƙura to sai ma sai Allah ya ɗaga maka sai dai ɗan ƙafa da za ka yi wani akan randa bawo ya wuce da abin hawan shi in kai idan Allah ya ɗaga maka ka zama mai haƙuri da kauda kai da tausaya ma bayan Allah kana yi da nufin cewa ya Allah ni ma ka tausaya ma wani ya mun yi bari in yafe mishi da fatan ni ma Allah ya dinga to wannan ma daga cikin dalilin da yasa Allah ya dinga rawa ma da waka ko da yake wannan wa in kana da tabiyyaci yana da wahala hakuri yana da wahala saboda shi dan zai dinga tunzura yana ga maka in ka hakura an fice ka za a raina ka kai baka sa abin da kake bane kai ne baka san ciwon kudi ba kai ne wawa a ci bashi nasa a kibiya kai ta kiran shi ya daga waya yau ka tsare shi sannan a ce ka kare shi kai wawa ne kenan da haka tara dukiya sai ka shi ta tunzura ka har sai ka zo kai abin da za ka yi nadama. Wata magana da muka tsallake a baya shi ne game da ɗaya daga cikin mabuɗan dalili shi ne fushi ɗin nan to ka aura kuma da kyau ka gani duk abin da kai cikin fushi ka yanke hukunci idan kana cikin haihuwa sai kai da dama abin da kai sai ka ga kai da kanka sai ka ga baka kyauta ba ko da dai ka riga ka ce ido shikenan na riga na yi a jeri a haka ko amma sai ka dinga jin kaikayi a zuciya ka cewa ba haka yake kamata ne mu'amalar su wannan abu in duk san da kai fushi in za ka yi hukunci to ne kana hukunci ne guda biyu kana hukunci akan laifin da aka yi maka sannan kuma kana huta takaicinka ko da malamin islamiya ne idan yaro ya mushi ne biya aji to kai ya mushi hukunci sai ya huce ko kuma ya ba wani mai hukunci ya zama wanda zai hukunci ya lu shi kawai yana mun umarni ne amma an kai zaka hukuncin da haushin da kake ji da kuma laifin da kai to hukunci biyu zaka mushi zaka dawo kai na dama shi zaka ce alƙali ta da yake hukuncin yana cikin fushi saboda sanda duk kai fushi din nan shedan ne kawai yake control din baka yi controlling hankalin ka Allah ya kai sannan akwai sababi na gaba wanda Allah yake gafarta mutane zulubai a dalilin sa akwai kasuwanci da kayan da ladan ma'ana kai siyayya a wurin Allah ka siyarwa da Allah abinda ya bada talla da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim يؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سأل الله يشهد يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفضل قريب وبشر المؤمنين الله يتياكم إليه شن بنا نونا مكو ونقاسون شبا وانا ذاك إلا تدخل أذاب وطا وانا نقاسون شين يقول إيماني دا الله كما كوي جهادي دا دوك يوكو دا كاول وانا شين الهيري قريكو اندا كنسان إذا كن يحاكا الله ونجي سبحانه وتعالى ذي قفت نقز البوكو يشغل لكو الجنة sannan kuma Allah subhanahu wataala yake ba labarin irin annabawa cewa mai kaza ce mai kaza ce mai kaza ce Allah ya tsara shi sababi na gaba shine fadin gaskiya fadin gaskiya yana sa Allah subhanahu wataala ya gafarta maka zubanka saboda fadin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sai Allah ya ce ne yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine jawabin Allah cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tsoron Allah kuma ku faɗi magana miƙaƙƙiya idan kuka yi haka Allah subhanahu wataala zai gyara muku ayyukanku sannan kuma ya gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan aya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana buɗe jawabin shi da ita saboda girman muhimmancin sababi na gaba wanda shi ne na 13 akwai kafara wanda take zuwa cikin alqur'ani wato awwal da aka ambata cewa wanda yayi zihari ga kafara shi wanda yayi kisan kai na kuskure ga kafara shi wanda yayi wani laifi kaman fadin Allah wa katanna aiya annan nadra bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni wal sinna bil sin wal juruha bil sas wannan duka suma suna daga cikin mukaffirat da mutum ya kisa aka kashe shi wannan kisan da aka yi masa ya wanke shi daga garin kisa insha Allah wa ala ya wa mashallah haka idan mutum ya cire wani hakori shi ma a cire masa idan mutum ya cire wani hannu a cire masa duk gabar da ya cire wani a cire masa in ya cire masa hanci shi ma a cire masa haka kunne da kunne wannan sai Allah ya ce fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah amma da mutum zai ce yaya shi da aka walehu ko waliyansa su ce sun yafe to su ma da sun samu wato karin falala ta azaba ta musu da su kuma lan ya hukumi ma anzal Allah fa ulai ka hum wal Allah ya sanan daga cikin mukafirat duruha ila ya akai ambatan Allah zike yawan ambatan Allah kuma da ba sun hadisi cewa kada mu'mini ya bari bakin sa ya bushe daga ambatan Allah ambatan Allah anan abinda ake nufi akwai na farko tukunna ambato a zuciya shine halartu da Allah a ko da yaushe da muraqaba sannan akwai ambato na baki shine furta lafuzza wanda suka zo a cikin sunnah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah ya karantar a dinga ambatan Allah da su a wurare na musamman a wurin bacci da wurin farkawa da wurin shiga ban daki fita cire sutura fita daga gida dawowa daga gida wurin kaza wurare da dama ga sunan ko da ka ɗauki littafi ƙanƙani kamar Hisnul Muslim za ka same su da yawa ku kulawa da waɗannan ambata sannan mataki na gaba ko mutun ya zauna ya ta ambatar Allah haka nan kawai ya zauna ya ta salati ko ya ta tasbihi ko ya ta abin nan kabbara da hayyala wannan ma yana daga cikin ambatan Allah Allah yake cewa a cikin karshen ayat da Allah innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات في الله يشي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دول أن الله يشي عبد لهم مغفرة وأذر الله يتنادى مسلم مغفرة دافع تزيد الرسول ولا دليل kuka lura duk wannan sauraron suna cikin ayyuka kokai da aka ce ayyuka kai suna ta azafa ta zulmai to dori aka ga kuma shine wazakirin Allah kafirin wazakirin masu yawaita ambaton Allah daga cikin maza da masu yawaita ambaton Allah daga cikin mata har ila yau daga cikin sababban da Allah ke azafa ta zulmai akwai ganin dama Allah haka nan kawai Allah ya ga dama sai ya gafarta mutum zulmin da yawan nan shirka Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wanda Allah ya dama ko sai ga shi wanda Allah ya shiga rahama haka nan ko da bai yi waɗannan ayyukan da suka cancanta ba sai kawai Allah ya gafarta mishi amma Allah ya ce banda shirka shirka ko kuma da muka ambata wanda duk ya mutu yana yin ta to ya shiga uku Allah ka kare amma wanda ya wannan shirka wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima shi sa komai girman laifin mutum jama'a ba a cewa Allah ba zai gafarta mishi sai daga cikin ganganci ka bada tunanin wani Allah ba zai gafarta mishi ba mai da Imam Tirmidhi ya rawaito da isnadi sahihi cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wasu mutane da wani abokin su ya rawaito suna cewa wani kam ya shiga uku Allah ba zai gafarta mishi sai Allah yake cewa ya aiko da wani ne sai cewa waye ne yake mini shishigi a cikin harkata to na gafarta mishi kuma na bata aiko kuma aka ce su din bayin Allah ne na gari suna ganin shi ko mutum banza da aka tunda ya mutu kawai ai ya shiga ku ba wa Allah wannan ganganci karanta kalli kissan wancan mutum da ya kashe mutane 79 sai yi tuba ko tana cikin Bukhari karanta ko da Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce annabi mushi malami sai aka kuskure aka nuna mushi ustazai ba malami aka nuna mushi sai mutane suka ce mushi ai ka shiga sai ka shawo wannan mutane ko ya kara sana da shi ke sai ta ce cewa a sake nuna mushi malami sai aka nuna mushi malami na gari da yake gun malamin sai malamin shi ne dan Allah ya fata maka ka tafi kasa ka za kasan mutanen kirki ka je ka zauna a cikin su ka tuba ga Allah ya kama hanya sai ya mutu a hanya sai ya mutu sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka taho suna jayayya kowa suna cewa su suka cancanci su dauki rayuwarsa waɗannan suna ganin tunda tun rayuwar shi da aikin banza yake to su ne wannan kuma suka ga a ya cika da aikin alkhairi da ƙarshe suka yarda akan cewa to za a auna a ga ina ya fi kusa da shi tsakanin inda ya baro da inda za shi da inda ya fi kusa da shi to ya a danganta shi ga wannan gari Allah ki ikon sa yace ma kasa ta bude ta bangaren zunubi ta takure ta bangaren alkhairi ya zama ya fi kusa da garin alkhairi Allah ya gafarta mu wanda kisan kai bai yi ba a cikin hadisin Muslim manzo Allah yana cewa kisan kan ba guda ɗaya kisan kai guda ɗaya manzo Allah ya ce a cikin hadisin Muslim na kai na kawo ina neman Allah subhanahu wataala ya bani ceton wanda ya kisan kai Allah ya ce ba zai ba a cikin hadisin Abu Dawud da kisan wani sahabi Mulashim al-Layth wanda yake kisan kai karanta hadisi yana a cikin kitabu Hudud da Qisas cikin sunna Abu Dawud hadisi da isnadi sahihi a kashar Muslim wannan mutumi da yake kisan kai manzo Allah sai da yayi adda ya ce Allah kaka gafarta mishi kira cikin sai Muslim littafin sunna Abu Dawud kisa ce doguwa na take ta mana shine aka ce sai daga baya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi adda cewa Allah ya gafarta mai ɗan uwan shi suka bada labarin wannan amma a cikin asalin riwaya manzo Allah ya ce Allah kaka gafarta mai saboda munin kisa da kalli saboda munin kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani rai da aka kashe sai ya zama illa kana alabni adaman awwal guzra dan gidan annabi adam da ya kashe ɗan uwan shi din is karaba qurbanan fa tuqbila min adima wa lam taqbil al akhir kana al aqsu lana wannan da yake sanar da ake cewa abi da hadi da wannan da yake sanar duk wani kisa da ta san an yi da wanda ba san an yi ba idan an yi kisa sai an rubuta mashi zulubi a cikin tabar da shi tun daga farkon duniya saboda shine fara nuna mutane cewa idan kana jama shi wani zaka yi kishi man sanar suna san sayya kamar da haka kaga wannan da yake ba Allah ya gafarta ne sudah kebab wani diri da Allah wani iya yakin maka ba in dai ba shirka ka mutu kana yi ya kaka shiga tsakanin Allah da bayi ka dinga cewa ah wani ai ya shiga ko wani kuma ai dan aljanna ne kawai an zama da wannan dangaci ko mu muke ba mutane mu tada aljanna kawai bisa son zuciyar mu ko ai na yi mutu in dai ya mutu cikin musulmai ko da ya mutu a matsayin ne ne ba ruwa ana tsoron laifin da yayi ana jin mai tsoro ma ba a cire mishi rai daga rama Allah sannan wanda ya mutu cikin haikin alkhairi ana mishi fatan alkhairi amma ba a mutu daga Allah da yake kama shi da laifi ba wannan shine ta ita ce aqida madaidaiciya da ka kowanne ya mutu za a nemi Allah ya gafarta mishi za ka mutane har suna jin nauyin idan wani ya rasu wanda ba su yarda da irin rayuwarsa ba suna jin nauyin sai Allah ya gafarta mishi sai su ga kamar sun yi asara a dasu na ruwan ka Allah ya gafarta mishi me ya fara da haka Allah yana gafarta mu musulmai duk zulumin da ya ga mun gafarta mu ko mun girma shi haka akwai kuma ayyuka na alkhairi da za su biyo baya idan kai zulubai sai ka biyo baya da ayyukan alkhairi kuma Allah yana gafarta zulubai ta haka Allah yake cewa wa'alaikumus salaam tarahu an-nahari wa dhulatan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dalika dhikra lil-dhakir ka tsaya da sallah ta asuba da al-asr da maghrib da isha da sauran salloli na farilla cikin muni da dare innal hasanat waɗannan ayyuka na kirki da ire-iren su yuzhibna as-sayyi'at suna tafiyar da muna suna rinjaye muna na ayyuka dalika dhikra lil-dhakir wannan abin tunawa ne ga masu tunani Allah ka sa mu cikin su iya waɗannan guda 16 a takaice kwarai suna daga cikin waɗanda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani asbabu takfiru dhunub a cikin sunan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su da yawa amma lokaci ya kure gaskiya saboda Allah akwai ayyuka da aka ambata da dama a cikin sunna waɗanda suna sanyawa a gafarta ma bai zuwa na ganin sai dai a basu sai kuma an samu malamin da ya bayani akan su kuma Malam Umar ko kuma ni Abinu Bashir sallallahu alaihi wasallam amma dai dare yayi eh aka mata a dace ta haka abinda na faɗa ne ni ina fata Allah wani ya bani ladan shi da ni da ku da ku saurara Allah kuma ya ba mu damar iko aiki da shi abinda suka zama kurakurai wanda suka faru bisa karancin fahimta da karancin ilimi da mantuwa da rabbalwa ina roƙon Allah wani subhanahu wataala ya gafarta mini da ku gabaki daya ina addu'a ta musamman ga masu wannan masallaci Allah ya saka musu alkhairi ina kuma ba da uzuri na cewa su dade suna neman an zo musu wannan wa'azi ba samu hali ba an yi watanni da dama sai a yau ne Allah subhanahu wataala ya bani hali ina fatan su karɓi uzuri na Allah ya saka musu alkhairi addu'a ta musamman ga magabatan mu daga cikin iyaye da malamai sauran wanda suka riga mu Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya Allah ubangiji mai sa mu cika da imani Allah ubangiji ya sa mu cika da imani subhanahu allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك